Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 10 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai.
Birtaniya ta ce Rasha ta kusanta kafa wasu sabbin rundunonin sojan ƙasa da ka iya haɗawa da bataliyoyin 'yan sa kai don taimaka mata a mamayar Ukraine da take yi. Al'ummar Kenya dai na dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka rufe amma kuma cikin kwanciyar hankali. Shekaru da dama India ta yi ƙoƙarin daƙile Pakistan a taƙaddamar da ta kunno kai kan yankin Kashmir.
To kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa an sake sako wasu daga cikin fasinjojin jirgin ƙasan Kaduna zuwa Abuja da aka yi garkuwa da su, har ɗayan su na cewa
muna nemo roƙo a wurin gwamnatin tarayya Muhammadu Buhari, kai mana alƙawari kuma zan ga maka, ka ce za ka tsare mu, za ka tsare Najeriya, kuma ka bar mu kwana 135 har yau.
Za a ji cewa a jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya har yan ta'adda mata tsirara ake ta gwabzawa da su saboda tsabar safi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamu Izikaya ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta email. Amma kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Birtaniya ta ce Rasha ta kusanta kafa wasu sabbin rundunonin sojan ƙasa da ka iya haɗawa da bataliyoyin 'yan sa kai don taimaka mata a mamayar Ukraine da take yi. Bullar irin wannan mayaka waɗanda akasari 'yan sa kai ne zai jaddada irin ƙalubalen da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da masu shirya masa yakin ke fuskanta yayin da suke ƙoƙarin murƙushe ƙananan ƙasashe waɗanda kamar ita kanta Rashar sun kasance 'yan rusasshiyar tarayyar Soviet. Hukumar leƙen asiri ta tsaron Birtaniya a ranar 10 ga watan Agusta ta bayyana sabon tsari a matsayin rundunar soji ta uku 3AC, kuma ta ce an kafa ta ne daga Molino a yankin Nizhny Novgorod a gabashin Moscow. Wannan nazarin ya zo ne a cikin wani sakon Twitter na sabbin bayanan sirri na ma'aikatar tsaro. Wataƙila Rasha na shirin samar da kaso mai yawa na 3AC daga sabbin bataliyoyin 'yan sa kai da aka kafa waɗanda ake haɓakawa a duk faɗin ƙasar. Ƙungiyar ke ɗaukar ma'aikata daga yankuna iri ɗaya, in ji sanarwar. Al'ummar Kenya dai na dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka rufe amma kuma cikin kwanciyar hankali, inda jama'ar ƙasar suka kada ƙuri'a kamar yadda aka saba. Mai yiwuwa zaben na ranar Talata ya kasance takarar ƙarshe ga madugun 'yan adawa Raila Odinga zai yi, wanda a yunkurinsa na biyar ya samu goyon bayan tsohon abokin hamayyarsa kuma shugaba mai barin gado Uhuru Kenyatta. Daya daga cikin waɗanda ke fafatawa a zaben shine mataimakin shugaban ƙasar William Ruto, wanda ya samu saɓani da shugaban a farkon shekaru 10 da suka yi yana mulki. Masu kada ƙuri'a sun bayyana rashin cikakken ƙwarin gwiwa na samun sauyi na gaske da nuna takaici tare da hauhawan farashin kayayyaki da cin hanci da rashawa a wannan ƙasar, wadda ita ce cibiyar tattalin arzikin gabashin Afirka. Dukkanin manyan 'yan takarar dai sun dade da sanin 'yan ƙasar Kenya Odinga a matsayin mai fafutukar jaddada demokuraɗiyya kuma tsohon ɗan siyasa, da kuma Ruto a matsayin hamshakin attajiri wanda ke ji da ƙuruciya saɓanin daular da ta samar da Odinga da Kenyatta. Kuna sauraron labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shekaru da dama India ta yi ƙoƙarin daƙile Pakistan a taƙaddamar da ta kunno kai kan yankin Kashmir, yanki mai kyan gaske da ke wajajen tsaunukan Himalaya da ƙasashe biyu ke ikirarin mallakar su ce, amma ya rabu a tsakaninsu. Wannan gasa mara kakkautawa ta sa Pakistan a koda yaushe ta zama abin mayar da hankali kan manufofin ketare na New Delhi. Amma cikin shekaru biyu da suka gabata tun bayan wani kazamin fada kan iyaka tsakanin sojojin India da na China a yankin Ladakh na Kashmir, masu tsara manufofi a New Delhi suna kara maida hankalin su ga Beijing. Wani gagarumin sauyi a manufofinsu yayin da al'ummar kasar ke bikin cika shekaru 75 da samun yancin kai. Tattalin arzikin India da ke ci gaba da bunƙasa, wanda a yanzu ya fi na Pakistan girma, haɗe da ƙoƙarin da Beijing ke yi na yin tsari a duk faɗin Asiya, yana nufin cewa New Delhi ta ƙara bunƙasar Beijing ta tsakiya, inji Laftanar Janar D.S. Huda, wanda daga shekarar 2014 zuwa 2016 ya jagoranci rundunar sojojin India ta Arewa wanda ke iko da Kashmir gami da Ladakh.
To, an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan ta'addan da suka yi garkuwa da fasinjojin jirgin ƙasa na Kaduna zuwa Abuja suka sake sakin wasu 7 daga cikinsu. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara da cikakken rahoton.
Jinkirin da ake samu wajen sakin mutane 63 da aka sace a jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna dai ya sa dole 'yan uwan waɗanda aka sacen sun koma yin kai komo tsakaninsu don ganin an kubutar da 'yan uwan daga hannun 'yan bindigan da ya sa 'yan bindigan kuma suke ta sako fasinjojin jirgin kasan kashi-kashi daban-daban. Fasinjojin jirgin kasan da aka sako a wani rana ta Laraba dai duka 'yan gida ɗaya ne. Idan banda wata dattijuwa 'yar shekaru 60 da aka ce ciwo ne tsanani 'yan bindigan suka ga ya kamata su barta ta nemi magani. Shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam Mahmud Tukur Mamu ya ce amma dai na ɓoye-ɓoye a game da maganar yin amfani da kuɗi wajen ganin an kubutar da 'yan uwan waɗanda aka sace a jirgin ƙasar na Abuja zuwa Kaduna.
Ya tabbata yau din nan da safe Allah Ta'ala ya yi an sako Abubakar Idris Garba wanda shine mijin ita Maryam Abubakar Babbo da kuma yaransu guda 4. Daga cikin yaran nan akwai maza 2 akwai mata 2. Na ƙasa daga cikinsu ita ce mai shekara 1.5, sannan kuma akwai ita Aisha Hassan wanda tana buƙatar taimako ne na gaggawa a faɗansu yasa dalilin da sansu ta sake.
Yanzu mutum nawa kenan jimilla?
Yanzu mutum 7 kenan aka samu sakewa yau.
Yanzu a iya cewa saura mutum nawa a hannunsu?
Saura mutum 27 yanzu haka. Amma ina tabbatar maka koda mutum ɗaya ne ya rage a wannan wajen, in dai ba a samu an fitar da su ba, to gaskiya muna da sauran aiki a gaba. Amma a wannan abin da ya kasance na yau, maganan gaskiya gwamnati ba su sani ba. Yanda kuka ji labari haka gwamnati ma su ma suka ji labari. Wannan al'amari shi babban malami Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi ne yayi al'amarin nan, kuma Allah ne ya tabbatar da wannan al'amari. Sannan kamar yadda muka bada bayani, akwai wani sanata wanda ya roƙi mu kada mu faɗi sunan shi, wanda shi ma ya taka rawar gani sosai.
To amma kuna ganin yadda ake yada cewa kuɗi ne ake bayarwa, wannan ya kuke ji?
To ai ka gane, ko an yada maganan kuɗi ma ba abin mamaki bane, kuma ba sabon abu bane a ƙasar nan a ce wai an biya fansa wajen karɓar mutane. Sai dai in duka zamu yaudare kanmu. Abin da ya kamata a dinga damuwa akai, ya gwamnati za ta shiga cikin wannan al'amarin in ba an kawo ƙarshe ba? Ina tabbatar maka ko wanda yake saman gwamnatin ne gaba daya, yau aka ce ko dan shi ko matar shi ko wani abu a ce yau an sace shi, ina tabbatar maka duk abin da ya kamata yayi wallahi tallahi zai, in ma akwai abin da yake kudin fansa zai biya ya ga cewa ya kubutar da mutanen shi.
Malam Abubakar Idris Garba shine mai ɗakin mata kuma mahaifin yaran da aka sako duka 'yan gida guda, kuma ya ce yana da roƙo ga gwamnatin tarayya game da halin da 'yan uwan shi dake daji ke ciki.
Don zatin Allah, mutane na wurin nan iyalinsu an bar su ko ci ko sha babu. Muna neman roƙo ga mutane a wurin, zan iya bada duk sunayensu a takaice. Muna neman roƙo a wurin gwamnatin tarayya Muhammadu Buhari, kai mana alƙawari kuma zan ga maka, ka ce za ka tsare mu, za ka tsare Najeriya, kuma ka bar mu kwana 135 har yau.
Har yanzu dai akwai fasinjojin jirgin ƙasan da aka sace guda 27 a daji, kuma mahaifiya da yayar Abdul Aziz Atta na cikin waɗanda ba a sako ba har yanzu a dajin, kamar da ya shaidawa muryar Amurka.
Alhamdulillah, 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 mun gode ma Allah da an sako mutane bakwai.
A cikin waɗanda aka sako akwai naka?
Mama da ya ta ba sa ciki.
To wani hali kuke ciki tunda ku naku har yanzu suna can?
Amma ai dole ai ba za mu yi jin daji ba da muka sani har yanzu muna da yan uwan mu da suke cikin daji ba mu san irin halin da suke ciki ba. Tashin hankalin ba irin abin da mutum ma zai gaya ma mutum ya gane ba.
Wasu ƴan uwa da abokan arzikin waɗanda aka sace dai sun shaidawa muryar Amurka cewa kuɗi ne har yanzu ba su da shi na ganin an sako nasu ƴan uwa. Amma dai sun ce suna nan suna ta kokarin ganin sun yi karo-karo. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To gaida Isa, kada a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da cigaban labaran duniya.
Laraba ne kasar Sin ta sake jaddada barazanarta ta yin amfani da karfin soji wajen mayar da yankin Taiwan mai cin gashin kanta karkashin ikonta. A daidai lokacin da China ke yin atisayenta mai cike da barazana wanda ya kara tayar da jijiyoyin wuya tsakanin bangarorin wanda rabon aga hakan tun shekaru da dama. Sanarwar ta ofishin kula da harkokin majalisar ministocin Taiwan da sashen yada labarai suka fitar ya biyo bayan harba makami mai linzami da kutsa kai cikin ruwa da sararin samaniyan Taiwan da jiragen ruwan yakin China da jiragen sama na kasar suka yi na tsawon kusan mako guda. Ayyukan sun kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen sama da jigilar kayayyaki a yankin da ke da mahimmanci ga harkar samar da kayayyaki a duniya. Lamarin da ya jawo kakkausar suka daga Amurka, Japan da sauransu. A wata fassarar harshen Ingilishi na bayanin kasar Sin, an ce China za ta yi aiki da gaskiya tare da yin iyakacin kokarinta don ganin an sake haduwa cikin lumana. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya yi wa majalisar ministocinsa garin Bawul a yau Laraba, inda ya cire wasu ministoci da ke da alaka da cocin unification bayan da aka samu ci gaba da nuna kyama kan alakar jam'iyya mai mulki da kungiyar da ke cike da cece-kuce da ya haifar da durkushewar goyon bayan jama'a. Kishida ya sanar da sabuwar tawagar gwamnatinsa cikin tashin hankali da ya zo tun da wuri fiye da yadda masu sharhi ke zato. Yana mai jaddada yadda alakar 'yan majalisa da cocin ta zama abin dogaro ga Prime Minister kasa da shekara guda bayan hawansa mulki. Wasu daga cikin mambobin majalisar ministocin kasar kamar ministocin harkokin waje da na kuɗi sun rike makamansu.
To gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda a ci gaba da danyen aikin da 'yan ta'addar daji ke tafkawa, har ma matan cikinsu sun fara fafatawa tsirara saboda tsabar tsafi. A baya-bayan nan ma an ce har sun kai ga kashe mutane 7 a wasu garuruwa da ke Sokoto. Ga Muhammadu Nasir da cikakken rahoton.
'Yan Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalolin rashin tsaro a sassa daban-daban na kasar, duk da matakan da mahukunta da ma jama'ar yankunan kasar ke dauka na kare kansu daga hare-haren barayi. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar, mahara sun afkawa garin Buwadi da ke cikin yankin Ilela wadda ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar, inda suka yi amfani da sihiri wajen hana bindigogin gargajiya da jama'ar garin suka mallaka don kare kansu tashi. Kamar yadda wani wanda yana cikin jama'ar da suka fuskanci barayin ya bayyana.
Sunana Mutare Danbenta Buwadi. Wato ne muna da irin ƙarfe 8:30 haka mun yi sallar isha'i. To sai ga barayi sun shigo muna ta bangaren da ba mu zato don da ma tun da ranar sun aiko shigowa za su yi. To wallahi mallan adam babu daɗi, mun so muna da irin makamai irin namu irin na gargajiya. Mun halba wallahi muna mu ba su tashi. To bai cike Allah muna nan su halbu wasu su lirige cikin musulmin kaga suna tafiya. aje akalla yanzu wanda babu wanda ya rasu mutum bakwai kuma mutum bakwai sun jikkata yanzu aka an je asibiti.
A cewar sa yanzu fiye da shekara biyu kenan barayi na son shiga garin nasu, amma abin ya gagara saboda sun mallaki bindigogin gargajiya domin kare kansu. Sai wannan karon da suka zo suka hana bindigogin gargajiyar tashi har suka gama aika-aikar su.
Nan da akwai alamun tsari na tunan wallahi matan da sun ka tuho da su har da mata sun ka tuho da su rara sun ka tuho da matan nan akwai alamun tsari daga ciki mace uku sun ka tuho da su rara babu mai ko sikar mahalba wallahi
dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumin Gudabawa da Ilela Abdullahi Balarabe Salame ya tabbatar da cewa mutum na takwas ya mutu akan hanya zuwa asibiti bayan an kammala harin.
Sun shiga sun yi hargara da mutane akalla da yanzu mutum takwas sun mutu, bakwai sun ka mutu guda an ka tawo da shi da haya shi kuma gudan ya mutu.
Wasu bayanai sun nuna cewa an samu karin gawar mutum uku a daji bayan tafiyar maharan. Dan majalisar ya nuna damuwa akan yadda jami'an tsaron Najeriya ba su da yawan da za su iya tunkarar barayi waɗanda ke zuwa ɗaruruwa idan za su kai hari su ci karen su babu baka.
A samu haɗin kai tun da wurin ga an san shi an san wurin ga an san inda suke an san su ga sunan ina baka misali jiya da aka kai musu kuɗin wansa na sarkin mamalli miliyan 12 aka kai musu amma sun ga su koya yara sun yare shidda suna iko sun ga su koya yare shidda sun ga shi ba za su sake shi ba sai an tunwaye musu miliyan 18 zan miliyan 30 a biya su kuɗin wasan mutanen su da aka kashi wato kusan iko kenan. To don Allah muna kira ga shugaban sojoji kuma shi ma yana kokarin shi don gaskiya babu shi ma lokacin da muka kira shi bai amsa ba amma abin da muka roko a zo gaba ɗaya da shi da sojan sama da da su manyan nan su haɗa kai su zaka su taimaki waɗanda na ƙasa a sa ma'aikata su ta yi lokaci guda a zo mutanen nan a yi abin da aka yi da su a ƙari amma inda an ci gaba haka to wallahi yana garin nan gaba kaɗan sai duk an ƙare ku sai an zaba ku kowa duk ƙasashen gana.
Na yi ƙoƙarin tuntuɓa rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun sai dai ƙoƙarin ya faskara. Matsalolin rashin tsaro da yana ci gaba da ɗaiɗaita yankunan Najeriya duk da ƙoƙarin da mahukunta ke cewa suna yi na daƙile ayyukan na 'yan ta'adda. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji yunkurin da wata kungiya Arewa maso yamma mai taken AFTA da ke tallafa wa almajirai ta hanyar sama musu sana'a. Hakika duk inda mutum ya shiga yankin Arewa zai ga almajirai waɗanda a yawancin lokuta wasunsu kan shagaltu ga neman abinci ko kuɗi don yanayin da iyayensu sukan damƙa su hannun malaman allo ba tare da waiwayar yaran ba balle ma malaman. Wani lokaci yaro ya rabu da iyaye kenan har abada. Kungiyar ta gana da uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Hajja Aisha Atiku Bagudu wacce ke da wani shiri na tallafa almajiran.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya.
Farko ga Hajjiya Aishatu Bagudu.
Ban yi tsammanin wani ma zai san ina yi ba. Ko kuma wani kungiya za ta san ina yi kuma har yanzu da nake yi ban yi tsammani ma mutane sun san ina yin wannan tallafin ba. Ina godiya ma iyayena da bisa kan tarbiyyar da suka bani wanda suka nuna min da cewa idan ka yi kyauta da hannun dama kada hannun hagunka ya sani, in ka taimaki wani kada hannun hagunka ya sani, kada wanda yake kusa gare ka ya sani. A haka an ka tayar da ni kuma ina roƙon Allah ya sa in ci gaba da yi a haka. Kuma ina roƙon Allah ya sa kuma mutane su sani da abin da muke yi kuma su yi. Ko da yaushe nakan gaya mutane mutum ɗaya kawai ba zai taimaki al'umma ba. Ba za ka ce don kana yi ba wani ba zai yi ba. Kuma duk inda na ji wanda yake taimakon almajiri ina ƙoƙari in ba da nawa ƙarfin da nawa shawara. Ina roƙon a kamar yadda nake yadda duniya ta sani ina roƙon. Lahira ma ta sani. Ina roƙon ya zama muna da ni da masu yi ban cewa ni kaɗai don kai kaɗai ba za ka iya yin abin nan ba wannan aiki. So zan ce is a collective job da ni da team ɗina gaba ɗaya. Muna godiya ba zan ce ina godiya ba, muna godiya, saboda idan ba tare da su ba ba zan iya yin wannan aiki ba. Muna godiya Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya muna daukaka gaba daya, kuma Allah ya sa duk taimakon da muke yi mun tsince shi a lahira, mun tsince shi a kabari, ya sa kuma ya zama abokin hiranmu a cikin ƙasa. Muna
wato Hajji Aisha za iya cewa kusan akwai almajirai da daman gaske a arewacin Najeriya, kuma da ya dace a ce baki kaɗai ba, sauran ma masu matsayi irin naki ya dace su riƙa taimaka musu. Me za ki ce kan wannan?
To kamar yadda na ce, kowa yana da matsayi, kuma kowa gwamnati ne, da ni da kai da kowa nan gwamnati muke. Kuskuren da muke wani lokaci sai a ce gwamnati kadai za ta yi. Wannan aiki na almajirai, kuma na san za su yarda da ni, aiki ne mai wahala. Idan ba ka da passion for it, ba za ka iya yin aikin ba. Aiki ne wanda yake da wahala, aiki ne wanda yake kuma da lada, aiki ne wanda yake kuma za ka iya yin shi it simple. A ce yanzu maganan nan da ake cewa in dambu ya yi yawa baya jin mai. To yanzu a ce ka ɗauki yaro, ko wannan mutum ya ɗauki yaro ɗaya ko biyu, ya ce zai taimaka, ko ya sa shi makaranta, ko ya yi training ɗin shi, za ka ga an rage. Ba na ce wai gaba ɗaya za a gama da su ba, amma idan ka koya ma yaro taimako, shi ma in ya tashi zai taimaki wani. Idan ka koya ma yaro ya ji tausayin mutum, idan ya tashi zai tausaya ma wani. Idan ka koya ma yaro ya yi rashin kunya, to gobe kai ma sai ya maka rashin kunya. But idan muka haɗa hannunmu gaba ɗaya, kowa ya kamar yadda nake cewa ka ɗauki yaro ɗaya ko biyu ka yi training ɗin shi, ko ka sa shi ya Allah a makaranta, ko ka koya mishi skills, za ka ga da cewa an rage wani fitina da yake cikin ƙasarmu. Yadda duk muke gani fitinan da muke ciki yanzu bai shafe mu ba, ya shafe mu one way or the other. In kai kana ganin ka tsira, ƴaƴanka ko ƴan uwanka ya shafe ka. In kai kana ganin kana da kwanciyar hankali, wallahi ƙarya ne. Wannan yaran da muke gani na almajiran nan da muke ganin ba za mu taimaka musu ba, to gobe koya muka yi training ƴaƴanmu, mu muna ganin mun tsira, to ƴaƴanmu da za su taso su kuma ya za a yi da su? Dole wannan abin sai ya shafe su.
Wato a fikace dai ya nuna ba wai sai mutum ya ɗauki a ce gaba ɗaya ɗaruruwan yara ko duk wata tsangaya ya taimaka ba, in ya fara da koda yaro ɗaya ne abin zai iya tasiri.
Ƙwarai da gaske. Da in ka taimaka ma wannan yaron, duk abin da ya koya idan ya koma tsangayensu, shi ma zai koyar ma wannan yaron. Don na tabbatar ina gani na sani, don ina zama da yaran na sani. Duk wanda ya je makaranta cikinsu, in ya dawo za ka ga yana koya ma sauran yaran da uwayensu ba su bari su je makaranta ba, za ka ga yana koya musu ABCD.
Kamar abu ɗaya zuwa biyu, me kika lura da shi yaran nan almajirai suka fi bukata ne su samu rayuwa mai inganci?
Abubuwan da suke so yana da yawa. Idan na ce ɗaya ko biyu ko uku, na yi maka ƙarya. So abubuwan da suke nema, wallahi yana da yawa. Na farko dai, abin da za a fara musu, a nuna musu so da kula. A nuna musu su mutane ne, a daina kyamansu. Wannan number one zai yi taimaki al'umma. Sannan na biyu, a yi ƙoƙari a nuna musu tarbiyya. A nuna musu tarbiyya, don mostly yaran nan ba su da tarbiyya, duk tarbiyyan da suke da yawa zai. A nuna musu mahimmancin ilimi. Kai bari in baka misali, nan ni dai ban ne da ilimi sosai, don in aka kai ni gaban wayansu na faɗi. Amma a cikin ilimin Qur'ani za ka ga akwai mathematics a cikin Qur'ani, akwai mathematics, akwai physics, akwai chemistry. To ko a cikinsu ne, ko ba a koya musu da turanci ba, ko da a cikinsu ne anka koya ma yaran nan abubuwa da yawa daga cikin Qur'ani, za a ci gaba. Kamar kasashen Larabawa, ai ba da turanci suke yi ba, da Larabci suke yi, kuma a cikinsu akwai likitoci, akwai abubuwa, akwai engineers, akwai menene, kuma duk daga cikin karatun Qur'ani ne ake fitar da shi. A research da yawa da zaka ga an fitar da su yanzu, zaka gani in ka koma a Qur'ani, tuntuni ai maganar su a Qur'ani.
Shirin Arewa Yau ake sauraro daga nan muryar Amurka. Yanzu ga bayanan shugaban AFTA, wato barista Iliyasu Ibrahim Khalil.
Wannan kungiya tana da dogon tarihi. Kafin a rijista kungiyar ta wuce shekara wajen 20, amma da registration ɗinta da CAC yanzu tana da shekara wajen 17. Kuma abin mamaki waɗanda suka kafa kungiyar nan har akwai kiristoci a cikinsu. Dan tun lokacin Buhari yana PTF, lokacin da muka fara kokarin cewa wani taimako PTF za ta bayar akan almajirai, kuma muka ɗauki wannan direction cewa mu abinda muke gina almajirai suke bukata shine a samu gardawa, wato graduate cikinsu, wanda suka gama karatunsu a koyar da su sana'a. In aka koyar da su sana'a, wannan barace-barace da wasu abubuwa wanda mafi yawa a bincike da muka yi su suke tura ƙananan yaran nan suna shiga titi suna yin wannan barace-barace. Don haka in aka koyar da su sana'a, in Allah ya yarda za ka ga an samu sauƙin barace-barace da wasu abubuwa da ake samu abin da ya shafi almajirai. Sannan kuma sai muka ga cewa yanzu abin da ya kamata akwai dacen muka tuna ai direbobinmu da ke zuwa Lagos suke tuka treloli da sauransu wasu jinsi ne na almajirai. To me zai hana yanzu mu dauki almajirai wanda suka gama karatunsu mu kai su tashoshin mota motoci su koya musu tukin mota musamman trailer ne bus ce ko kuma karaman mota a koya musu. Don haka yanzu kungiyar mu ta kudarshi aliyan za ta dauki akalla almajirai 50-50 ta je ta koyar da su. Sannan kuma ga dinkin keke wato teloli, sannan kuma ga wannan dinki ga wannan sana'a da za ka ga mafi yawa akan titi, mafi yawa mutane daga kasan kamar irin wajen Lagos ya Oyo Ibadan za ka ga su suke yi wato patchin mota, vulcanizer da sauransu. Sai mu ga ya kamata mu tashi tsaye wannan kungiyar mu koyar da waɗannan yara. In mu koyar da su wannan matsala da ake ta samu ta zaman dardar da ake na sha'anin tsaro, in Allah ya da sai ga Allah ya kawo mana saukinta abinda muka tashi kenan rai.
Kafin mu nisa barista Khalil faɗa mana menene fasarar almajirai a wajenka? Shin yara masu karatu a zangai na ake magana ko kuma yara masu ƴan ƙanana waɗanda ba su da galihu masu garman bakan tituna?
To almajirai dai abinda ake nufi da almajirai ko in aka tambayi malamai manufan almajirai almuhajir.
Masu sauraro da wannan zamu nade tabarmar shirin. Sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Mai Lika da na shirin kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar.
A gaishe ka. Bari a ji kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakon mu na farko ya fito daga Nasiru Kainuwa Hadija. Yace babuta da bargo ne abinda ake bukata ba. Wanda gidansa ya rushe a matakin farko a samar masa matsuguni da abinda zai ci. Mafiya yawan waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya fada musu, gidajensu suka rushe talakawa ne. Bayan gidajen da suke ciki ba su da wani gidan, haka zalika mafi yawan su sai sun fito nema suke ci da iyalansu. Akwai tashin hankali a wannan yanayi da rayuwa kullun ƙara da take yi. Mahukunta al'umma na buƙatar agajin gaggawa. Sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura yace rufe makarantu da gwamnatin jihar Katsina ta yi gab da lokacin fara zana jarrabawa saboda dalilan tsaro. Hakan abin tashin hankali ne ga al'ummar jihar Katsina. Hakan ya nuna gazawar gwamnati ta fuskar tsaro. Da fatan Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu a rayuwa. Amin.
A gaishe ki, kafin mu karkare ga Hanifa ta sake dawowa da dan bitar labarai.
A takaice, Birtaniya ta ce Rasha ta kusanta kafa wasu sabbin rundunonin sojan ƙasa da ka iya hadawa da bataliyoyin 'yan sa kai domin taimaka mata a mamayar Ukraine da take yi. Ballar irin waɗannan mayaka waɗanda aka sari 'yan sa kai ne zai jaddada irin kalubalen da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da masu shirya masa yakin ke fuskanta yayin da suke kokarin murkushe kananan kasashe waɗanda kamar ita kanta Rashar sun kasance 'yan rusasshiyar tarayyar Soviet. Hukumar leken asiri ta tsaron Birtaniya a ranar 10 ga watan Agusta ta bayyana sabon tsarin a matsayin rundunar sojoji ta uku matace an kafa ta ne daga Mulino a yankin Nizhny Novgorod a gabashin Moscow. Wannan nazari ya zo ne a cikin wani sakon Twitter na sabbin bayanan sirri na ma'aikatar tsaro. Al'ummar
to masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Kuma kar a mance a kasance da mu a shirin mu na dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya. Wassalam.